Da daɗewa al'ummomi a arewacin Najeriya ke kokawa akan matsalar rashin tsaro, kuma kawo yanzu matsalar na ci gaba da haddabar wasu wurare duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka. Yankin gabashin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin yankunan da har yanzu matsalar ta ƙi ja da baya, musamman isar sabon birni, duk ko da ƙirarin da gwamnati ke yi cewa ana samun sauƙi ga matsalar. Muhammad Abdullahi Gobir ya ce har yanzu su ba su ga sauƙin da ake cewa ana samu ba.
Wallahi ina faɗa maka, rayukan al'umma wannan yanki namu kaji wannan sun himu muhimmanci. Don in an kashe maka kaza, kaje kai ƙarza a dukan maka mataki. Amma ga ɗan adam na an zo an kashe shi babu abin da an kai. Kullum kuma cikin kashewa da aka yi. Wannan mutane suke iko, kuma dole talaka su zauna da suya, dole talaka su je su zauna da suya su ba su hakuri abin da suka ce su ba da kuma dole su je su kai musu. Tunda babu wani gwamnati da ta ɗauki mataki ko kuma ta ce tana iyawa, tana ƙoƙarin ta shawo kan waɗannan matsalolin da suke ciki. An je tara, mutum aka je aka kashe tara, teke gidan ayya, an zo an kashe. Wani bawan Allah ya baro kasuwa, ya je wurin matata tana nan tana gurin hijira compound, ya ajiye kace mata yana son ya je gida ya dan leko ya dan samu dan abin da zasu ci. Yana zuwa tana tukin tunan nan gwala, sai da aka zo mata da gawa, sai ga can an kashe mata. Haka aka zo su hudu aka kashe ke su, aka kuma zo da mutum uku su kuma an runta su.
Shi ma wani mutumin yankin, Comrade Hassan Tara, ya ce suna neman sauki ne daga Allah domin tura ta kai bango.
Kuma kan harkon abin duk kowane gari, tun daga garin Idi, Nasarawa, Rambaɗa, Katsira, babu inda ba su samu kuɗi ba, sai an bada kuɗi sannan a taya noma. An ka haɗa waɗannan kuɗi an ka bada. Yanzu kuma jeje ga sun sake alama mutane wasu kuɗi. Mota ƴan gudun hijira ta taso da teke zakkowa cikin garin Sabon Birni, sun ka tare da sun ka ɗauke mutanen gabaki ɗansu, sun ka tashi hankali ha'ina.
Wannan yanayin ne yasa har wasu ke ganin dama an mayar da su a jamhuriyar Nijar, tunda Najeriya ta kasa samar musu da tsaro.
Musamman mu muka yi fama da wannan matsaloli isa Sabon Birni. An yahe mu gaba ɗaya da mu Nijar, in da ma mu ko Nijar aka maida mu ma gaba ɗaya ma, musamman ma lalle tabbar Najeriya ba su ƙaunar mu ɗan wani abu kai mata. Mun yi ƙorafi, mun yi rubuta, amma shiru babu wani mataki da ke zuwa baya.
Anata Haujin, gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta ɗauki matakai kuma sun fara yin aƙiba, kamar farfaɗowa da biyan kuɗin alawus ga jami'an tsaro da ke bakin daga, da samar da motoci ga jami'an tsaro, kafa rundunar tsaron al'umma, har ma an samu ceto ɗaruruwan mutane da aka yi garkuwa da su. A cewar mataimaki na musamman ga gwamnan Sokoto akan lamuran tsaro, Kanal Abdul A. Usman mai ritaya,
an riga an sa kwamiti wanda yake kwamiti ne na tsaro, kuma da mutane tsarkaka ko a ciki, wanda yake insha Allahu rabbi duk wasu korafi ko kuma duk wasu damuwa akan tsaro insha Allahu rabbi in wannan kwamiti ya gama. Muna kyauta da to insha Allahu rabbi zai kawo wasu tsare-tsare a samu zaman lafiya a Sokoto a kowane hanya.
To sai dai mazauna yankin na Sabon Birni sun ce ba wata nasara da za a iya gani a zahiri.
Ina nasara din take? Idan sun ce suna samun nasara, a gaya musu su fito daga Sokoto din nan yadda talaka suke cewa su dai babu kumbai su zo Sabon Birni lokacin gaman.
Ko bayan wannan yankin na gabacin Sokoto ba za a rasa wasu yankuna ba da har yanzu matsalar rashin tsaro ke haddaba, musamman a arewa maso yammacin Najeriya, duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na yaƙi da wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.